assalamu alaikum barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin shirin demokradiya a yau wanda ni Ladan Ibrahim Ayo zan gabatar hanna yan makonni kafin madugun shirin ya dawo bakin aiki yau shirin zai duba guzuri tsoman da ake yi ne tsakanin jami'ar ta APC mai mulkin Najeriya musamman ma wasu ƴaƴanta dake cewa za su koma daga inda suka fito wato jami'ar ta PDP da ma nasarori ko akasi da jami'ar ta samu wanda har ma zabe za su dagwara ta akan mizani domin sake zabanta shine batun da zamu tattauna yau kuma zamu tattauna wannan batun ne da Dr. Tukur Abdulkadir malamin kimiyyar siyasa dake babban kwalejin kimiyyar fasaha dake Kaduna wato Kaduna Polytechnic kuma na fara tambayan daktar ne ko yana ganin ayyukan gwamnatin APC cikin shekaru uku ya ba damar miƙe kafafunta lokacin zabe mai zuwa
ina ganin a tsarin siyasa da kuma yanayi na zabe da ake a wannan kanin gudanar da shugabanci irin namu kuma ko ba namu ba ina ganin ba kowane shugabanci ne shugaba zai tunanin cewa kawai gara zai shantake ba tare da ya yi tunanin samun wata adawa ko kuma ainihin matsala daga waɗanda su ma za su yi koma jin neman wannan mukami ba in aka dawo daga muka dawo kan tambayar ka akwai abubuwa da yawa da za ka iya gani misali na ci gaba daidai gurgudu amma gaskiya abubuwan da ake ba wai ban tsammanin ya isa a ce gwamnati ta zauna kawai ba ta la'akai sauran kuma bukatu ko kuma sauran wasu al'amura ta ce wannan abin da take kaɗai ta wadatar yanzu misali in ka kalli arewa maso yamma ka ga mu ai ba mu fuskantar wannan yanki ba fuskantar matsalar Boko Haram amma kuma ka ga abin da ke faruwa na matsalar tsaro ya yi ƙaramari ya tsanani inda ba za ka iya gaya ma mutanen misali jihar Zamfara misali ko wasu bangarori na jihar Kaduna kamar karamar hukumar Birnin Gwari da wani bangare na Giwa da sauransu ka gaya musu cewa misali an ci gaba a yanzu ba saboda shekarun baya akwai matsaloli amma ba su tsananta suka faɗa da suka kai irin halin da ake ciki a yanzu ba yankunan mu wani lokacin ka tashi kamar daga nan karamar a jihar Kaduna tsakanin Zariya zuwa Shika zuwa Funto zuwa Giwa al'amari ne wanda yake kusan ɗaya ne lokacin da ba za ka ji ana cewa ainihin yan fashi mutanen da suke amfani su kakkashe jama'a su abin da suka ga dama ko a faɗa ƙauyuka su tarwatsa mutane daga ko'ina saboda haka bayan da za a ce a yanayi irin wannan ce kuma wai gwamnati ce za ta shanta fiye ba za ta ƙoƙari ta lallashi mutane ko kuma ta ƙara nun ta yi ƙoƙarin da kawo ƙarshen waɗannan matsaloli ba aƙalla kafin zaɓe domin ƙara nuna wa mutane cewa tana ayyukan da aka zaɓe ta sai.
To don kana nufin kenan ma tsaron da gwamnatin ke ƙirarin ta samu nasara a kai da sauran rana a kafa idan na fahimce ka?
Ba adalci ne ba a ce ba ta yi ƙoƙari ta wajen yaƙi da 'yan Boko Haram ba wannan kam tabbas an samu nasara ba za a ce kuma kowane bangare da ke arewa maso gabas an kawo ƙarshen al'amarin ba amma dai ɗan gudun hijira da dama suna komawa wurarensu sannan kuma yanda ake samun tashin bama-bamai misali a garuruwa irin su Kaduna irin su Kano da su Abuja yanzu kaga babu saboda haka a nan gurin zaka dole ka yaba mata amma wajen mu ganin sauran al'amura na harkar tsaro kaga shekarun ɗan watannin nan ko kuma daga shekara biyu zuwa wani abu a yanzu a hanyar Kaduna zuwa Abuja duk da 'yan sandan da aka sa har yanzu nan zai wahala a yi wata guda baka ji an ce da kusan kullum ne to lokacin da 'yan sanda suka hukumar 'yan sanda suka kare jami'an su an dan samu ci gaba abin ya takaita bayan da aka sa ba samu kusan bara ba misali to amma har yau akwai wannan matsaloli kamar yadda muka magana mutanen da ke karamar hukumar Birnin Gwari ba za su ce maka akwai shugabanci a yanzu ba kuma sun san dai misali cewa suna Najeriya ne Allahntana ko mutanen jihar Zamfara musa saboda haka ka ga in aka ce ba a yaba ma bangaren da za a kalli abin gaba ɗaya a ce a gwamnati ta kasa ba a inda ce nasara shi ne ne magana bai sa fahimta ta amma abin da ya shafi arewa maso yamma gaskiya ba magana nasara ta harkar tsaro kuma ya zama wajibi ne wani tashi tsaye da magance waɗannan matsaloli kafin ainihin lokacin zaɓe idan ba ni tsammanin mutumin da ke mutanen da suke fuskantar irin waɗannan matsaloli za ka iya ce musu zo su zaɓi wanda su kasa kare su ko ta kasa ba su 'yan sanda ko sojojin da za su kare su duk da kokarin da ake a yanzu amma dai kokarin bai kawo ƙarshen wannan ta'addanci waɗannan marasa imani da suke a waɗannan yankuna ba.
Dakta mu duba 'yan jami'ar nan na PDP da suka shigo jami'ar APC kuma yanzu suke barazanar ficewa ya kake ganin hakan zai yi tasiri a sake zaben APC a shekara mai zuwa?
To idan muka kalli irin waɗanda suke misali a cikin wasu daga cikin jigajigan wannan tafiya a baya can ko da ba sa jam'iyyar misali lokacin da ba kafa jam'iyyar APC ba shi shugaban kasa Muhammadu Buhari ya takara a jam'iyyar CPC da ANPP da APP to a wannan lokacin gaskiya kaga duk da haka kasancewar duk da kasancewar ba sa tare amma ko bai ci ainihin jam'iyyar Janar Muhammad Buhari ya kasa cin ko samun kuruwa jihohi irin su Bauchi irin su Sokoto irin su Adamawa da sauransu ba amma ta ga jihar Kwara tun a baya dama akan samu matsala ta wajen samun goyon baya dan idan gaskiya ban tsamanin in ba ba zaben shekara 2023 da ya wuce ba jam'iyyar APC ba ta taba cin ba har ta taba samun nasara a cin zabe a jihar Kwara ba kuma kaga wannan zaka ce gudunmuwar shi tsurin su Senator Bukola Saraki ne ya haifar da nasarar da aka samu a yanzu
to akwai jihohi irin su Sokoto akwai Kano
to jiha kamar Sokoto to jiha kamar Kano kowa ya san kusan zaka ce din Najeriya ba inda shugaban kasa Muhammadu Buhari yake da magoya baya dama baya ga yawan Kano da kuma Karduwa ko a lokacin zabukan baya Buhari bai taba faduwa jihar Kano ba ba kuma yana nufin wani ƙuri'un da aka samu shekarun baya a yanzu ma za a iya samu waɗannan shekara uku da ya wuce za a iya samu waɗannan ƙuri'u ba ba kuma yana nufin za a ce gudunmuwan mutane irin su Aliyu Amaku misali suka bayar da su gwamnatin Buwal da su Bukola Saraki ko da su Sankwazo babu wai ba kai tasiri ba sun taka muhimmiyar gudunmuwa wajen samun nasarar da jam'iyyar a waɗannan jihohi amma abin da ya kamata mu tuna shi ne ko a baya wannan shi Buhari ya sha jam'iyyar lokacin da ya takara a baya sai uku to ya ci waɗannan jihohi saboda haka a yanzu in ko bani tsammanin zai rasa sai dai fa a tsarin tafiya irin na shugabanci musamman siyasa ta zamani ko mutum ɗaya ne ka rasa asara ne saboda haka idan wasu mutane da suke da faɗa a ji a musamman irin tsarin siyasa na jari hujja da ake irin yanzu da kuma yadda masu kuɗi wanda suka tara suke da tasiri a siyasa wanda kuma ba bambanci a tsakanin jam'iyyar APC da PDP in dai a yanda ake gudanarwa ne harkar faɗa a jin da masu kuɗi da masu wanda suke da su ne kaɗai ke da tasiri a siyasar dama waɗannan gwamnoni sun samu dama tun da sun mulki jihohinsu sun kasance su ne suka fi kowa kuma ƙarfi da dukiyoyi a waɗannan jihohi a wannan tsarin wannan siyasa zai wahala jam'iyya ko ɗan takara a ce ba zai samu matsala ba idan ya rabu da irin waɗannan masu faɗa a ji a irin tsarin siyasa wanda kuɗi ke
to idan muka jinjina batun tsaro mai nasaba da Boko Haram da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa da gwamnatin ke yi a halin yanzu idan muka daga ran gwamnatin nan a bisa mizani kana ganin za mu same ta da wani nauyi
to kamar yadda kai magana tunda idan aka cire misali kokarin da take na yaƙi da rashawa da cin hanci za mu iya la'akari da irin kokarin da suke yanzu musamman na irin fito da tsare-tsare na raya hanyoyi na cikin ƙasa da kuma yanda suka taso wajen kokarin shigo da tsarin sufuri na jiragen kasa wanda aka rusa kusan sama da shekaru 30 don muka ga abin da yake faruwa a sauran yankuna ana nuna mana kusan cewa yanzu an kusa kammala ainihin tashin nukiliyar da jirgin kasa tsakanin Iko da Ibadan da kuma yanda aka shiryo cewa daga kowane bangare musamman daga Lagos zuwa Kano da kuma bangaren ainihin Lagos kuma zuwa bangarori na kamar kudu maso gabas da kudu maso kudu misali in har aka samu nasarar aiwatar da waɗannan tunda an fara ne to ina ganin cewa zai zama to wata manuniya ce ta wajen irin hanyar zaka ce na samun nasara misali kuma ta harkar aikin gona da yawa manoma musamman abin da ya shafi harkar noman shinkafa kaga da yawa mutane mun koma cin shinkafa ta gida da yawa zaka ji mutane suna bayani cewa sun fi cin shinkafa gida yanzu wanda shekaru uku da wuce kuma gaskiya ba wannan sai dai in kana tafiye-tafiye ne ke mai bin wuta in misali kana bin hanyar ka zo zuwa Kano ka zo kura kai ta ganin wannan amma dai misali a yanzu manoma da yawa gaskiya dubbai sun nuna ana yawan bayanai da ke nuna irin samun nasarar da ake ta wajen kokarin farfado da aikin noma musamman ta bangaren aikin shinkafa amma kuma in mutum yana akari da kuma har yanzu dai misali taki kuma ko a bara misali an samu nasara an ta wajen takaita farashin shi amma dai kusan za a ce akwai abubuwa da dama da ya kamata a yi har yanzu wajen yaya aikin gonan misali wanda kuma har yanzu za a ce an samu nasarar ba don ko misali muke la'akari da yunkurin da aka yi a baya wajen yashi kogin Kwara misali ta wajen har zuwa tashan Baro kai kusan yanzu za mu ce aikin ya tsaya in kuma ana yi ne gaskiya jama'ar Najeriya ba su suke jin me yake faruwa a waɗannan wurare ba wala an ni kila ba daga yankin muke ba in kuma ana wani aiki to za mu ce ma'aikatar da take da alhakin kulawa da wannan aiki kusan ba ta cika gaya wa mutanen Najeriya abin da ake ciki ba saboda haka ba za a ce wani in haka aka in misali har aka samu nasarar aiwatar da waɗannan abubuwa za ka ce an samu wani kusan jinjiya halin samun hanyar ci gaba na zamani amma kuma kaga dai har yanzu matsalar wuta tana nan yanda take illa dai misali za ka iya cewa in ka kalli kamar a siyasar kasashen waje za ka ce tasirin Najeriya ya dan karu da martabar ta fiye da a shekarun baya ta wajen yadda ake ganin alamun karbuwa da wasu bangarori harkar ko diplomasiya da kuma yadda wasu daga cikin wakilan da suka samu nasarar cin nasarar zaɓuɓɓuka da aka riƙe a 'yan shekarun baya shekaru uku zuwa yanzu haka. Tsakanin gurin za ka iya cewa an samu nasarori ta wannan fuska da.
Kash, ba iyakan tattaunawar kenan ba. Amma abin da lokaci ba mu damar kawo muku kenan a tarbe mu a cikin shirye-shiryen mu na gaba. Yanzu a madadin bakon namu Dr. Tukur Abdulkadir na kwalejin kimiyya da fasaha da ke Kaduna sai Cuba Hiro Jodo ne da ya daidaita sautin shirin. Ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.